إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتزات مسلنت
to namiji ne
kana so zaka musulunta daga ina kake ha to kana so ka shiga musulunci da amincewarka da yardarka ko wani ma dole to zan faɗi yadda ake shiga musulunci cikin harshen larabci zan fassara ma in ka amince ka zama musulmi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci daga yau na amince na yarda ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yarda da haka kace ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne annabin Allah ne wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai ka yarda da haka to wannan shine musulunci me sunanka sunanka Joseph jo Yusuf kenan ko kana so a ci gaba da kiranka Joseph wanda suna kake so Abdurrauf to Arrauf yana cin suna Allah ko to da haka za a ci gaba da kiranka Abdurrauf wato fassarar sa shine ka zama bawan Allah mai afwa to Allah ya mana afwa mu da kai akwai yan committee mu da za su zauna su tattauna da kai domin su ji ta wace hanya za a taimaka ma ka samu cikakken ilimi na addinin musulunci kuma kai addini da gaskiya kana karatu okay zaka shiga yanzu SS1 ko to Allah ya bada sa'a yan committee mu sai ku je ku zauna da shi ku ga ta ina zamu iya tallafa masa Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki daya zamu tashi yau muna 16 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda yazo 21 ga watan 6 2016 zamu tashi suratul baqara aya ta 13 na'am za mu tashi aya tana ta 11
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi ma munafikai tonan silili da bayyana abinda suke kudirewa a zuciyarsu na kafirci da kuma abinda suke bayyanawa na musulunci a fili amma a zuciyarsu tana nannade da kafirci Allah ta'ala ce wa iza qila lahum idan aka ce musu waye ce musu me aka ce musu kuma me aka ce musu waye ce musu kuma yaushe aka ce musu wannan wa iza qila lahum ba a fadi wanda ya gaya musu din ba wanda suka gaya musu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwa aka gaya wa sune dai munafikai da muke ta magana akan su kaga ba a fadi wanda ya fada din ba kuma ba a fadi wadanda aka gaya wa ba sunansu ba da haka waɗanda suka faɗan sune muminai waɗanda aka gayawa sune munafikai wa iza qila lahum idan aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban ƙasa qalu sai su ce innama nahnu muslihuna lalle kadai mu masu gyara ne ba masu barna bane ala Allah ce ku saurara ku nutsu ku tara hankalinku innahum haqiqa su humul mufsiduna sune haqiqanin mabarnata walakin la yash'urun sai da san cewa Allah zai bayyana su ya tona musu asiri ba وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ بَرْنَا مَعْلَمَي سُنْيِوَ بَرْنَا إِنْ فَسَّرَ أَنَمْ قُدَادِيَرَ نَفَرْكُو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِذَنْ أَكَتْيَ كَدَكُوا يِكَافِرْشِ أَبَنْ كَسَا دو من أيكا تكافرشي أبن كسا شيني ببابرنا انجما انجا عبد الله دان عباس رضي الله عنهما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ عَلَى عَمَلُ بِالْمَعَاسِي ma'anan san aka ce kada ku dinga yawan aikata laifuffuka a ban ƙasa domin aikata laifi da yawa a ban ƙasa yakan jawo masifu iri-iri inji malam abul aliya da malam muqatil na uku وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ idan aka ce kakku barna a ban ƙasa domin barna kalma ce mai fadi to aka ce annahu al-kufru wal ma'asi kafirci da kuma sauran laifuffuka na cin zarafin al'umma da cin zarafin dan adam da zalunci da barna da cin hanci da rashawa da sauran mugayen laifuffuka da suke kawo barna a ban ƙasa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون daka barna tana bayyana ta game ko ina sakamakon laifuka in suka yawa shi yasa Allah ta'ala ya siffanta fir'auna da mabarnaci yace inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiyan yastat'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidina Allah yace haƙiƙa fir'auna wato ala fil ard ya daukaka a ban ƙasa ya samu mulki ya samu kuɗi ya samu magoya baya ya samu wato ainihin kariya da ƙarfi na sojoji yana inna haula ila shizmatun qalilun wa inna la jami'un hazirun mu jama'a ne wanda ya kamata a furgita da mu ko hazirun wanda ya kamata ai taka tsantsan da mu saboda karfin mu da yawan mu amma yace innahum la shirzimatun qalilun so ta yar jama'a ce yar kada sanan ya takama da mulki yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi afsiratun min zahabin aw ja'a ma'ahu al malaikatu muqtarinin فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فالله يجي على في الارض وجعل اهلها شيعا يستطيف طائفه منهم يكسى متاني كشي كشي yana kaskantar da wasu yana wahalar da su yana raunatar da su yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana kashe musu yaya maza ta hanyar yankawa yana kuma barin ƴaƴa mata da ransu sai Allah ya ce innahu kana minal mufsidina fir'auna ya tabbata cikin mabarnata kaga kenan duk mai mulkin da wato yayi amfani da mulkin sa ya zalunci talakawan sa ya ci amanar mabiyan sa to wannan shi ma ya zama innahu kana minal mufsidina ashe mulki da zalunci shi ma ana kiran sa fasadi sannan mai kudin da ya mallaki kudi ya kiya amfani da kudin wajen taimakawa addini da taimakawa al'umma shi ma ana kiransa mabarnaci wala tabgil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin kada ka nemi barna a ban kasa haka siffanta Karuna da barna saboda Allah ya bashi dukiya bai sarrafa ta inda ta dace ba sai aka siffanta shi da mabarnaci. Ba haka nan in Allah ya baka kowace irin dama ta mulki ko ta ƙarfi ko ta lafiya ka sarrafa ta ba inda ya dace ba shi ma ana kiran sa barna. Don haka shine wannan fassara ta uku cewa al-kufr wal ma'asi. Na hudu annahu tarkum tisal al-awamir wa jinab an-nawahi. Mutum ya ki bin umarnin yana yi bari na bari. A ce ka yi ka ki a ce ka bari ka ki bari to ka zama mabarnaci sannan na biyar annahu nifaq allazi sadafu bihil kuffar wa atla'uhum ala asraril mu'minin wannan munafunci da suke yi wanda suke zamantakewa mai kyau da kafirai suke tsinkayar da su sirrin mu'minai to wannan shi ma an kira shi fasadi to asalin kalman fasada yafsudu fasadan wa fusudan ana cewa afsadahu gairuhu wani ya bata shi kalman fasad ma'anarta a harshen larabci khuruji shay'i anil i'tidali duk abin da ya kauce wa inda ya kamata a saka shi to ya zama fasadi qalilan kana alkhuruju anhu aw kathiran abin da yawa ne ya karkace ko kadan ya karkace wa yudadduhu salah kishiyan fasadi shine gyara shi yasa Allah ta'ala ce wallahu ya'lamu almufsida min almuslih Allah ya san mai barna daga mai gyara wanda ya shiga dukiyar marayu da niyyar barna da wanda ya shiga da niyyar gyara Allah ya san su daka wasta'malu zalika fi an-nafs wal badan wal ashya al kharija an al istiqama. Ana amfani da kalman fasadi a wajen ran mutum a ce ya baci shi akan kansa, ya lalace. Idan kafirci da munafinci da shirka ya shiga cikin zuciyar dan adam, sai a ce zuciyarsa ta lalace tunda ba shi da aqida ingantacciya. Idan bid'a ta shiga ayyukan mutum, sai a ce ayyukansa sun lalace saboda ba sunna. Idan ƙarya ta mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda babu gaskiya. Idan zalunci ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda ba adalci. Idan jahilci ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda me? Saboda babu ilimi. To haka nan komai, idan duhu ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda me? Saboda babu haske. Idan munafinci ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda me? Saboda ba imani na gaskiya. To haka nan duk laifin da mutum ya mamaye zuciyarsa, ya shigar da shi gabansa, ya zamo al-kufrul i'tiqadi wal-kufrul amali wal-kufrul qawli, ya zama qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan kafiri ne. Magan abun da ya kudire a zuciyarsa kafirci ne, abun da yake fada da bakinsa kafirci ne, abun da yake aiwatarwa da gabansa kafirci ne, sai zama lalatacce kenan. Ko ya kudire munafinci a ransa, ya aiwatar da munafinci da gabansa, ya faɗi munafinci da bakinsa, sai ya zama shi ma ya lalace. Ko ya kudire shirka a zuciyarsa, ya aiwatar da shirka da gabansa, ya kuma faɗi shirka da bakinsa, sai ya zama shi ma ya lalace. Ko ya kudire bid'a a zuciyarsa, ya aiwatar da bid'a da gabansa, ya kuma furta bid'a da bakinsa, sai a ce ya lalace. Da haka barna takan zo wa mutum gwargwadon yadda ya bude mata kofa. Allah ya tsare mu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah baya gyara aikin mabarnata, wanda a zuciyarsu da aikinsu sun riga sun shigar da barna. Allah ya ce wala tabghil fasada fil ard wallahu la yuhibbul fasad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah ya ce kun ga gidan lahira, nayi tanadin sa ne. Lillazina la yuriduna uluwan fil ard, wanda ba sa neman daukaka da zalunci a ban kasa, wala fasada ko barna. Wal aqibatu lil muttaqin, karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah, ba mabarnata ba. Shi sa Allah ya ce walau taba al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Da Allah zai bi sarran mutane, da sama da kasa ta baci. Kun ga idan gana mata baci. Inna ya'juju wa ma'juja mufsiduna fil ard. Da ya'juju da ma'juju duk masu barna ne a ban kasa, saboda zo su yi barna su lalace komai. Sannan kuma Allah ta'ala ya ce inna Allaha la yuhibbul mufsidina. Cikin waɗanda Allah baya so akwai mabarnata. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah baya son mabarnata. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidina. Kun ga anan an dangana rashin imani da cewa shine barna. Da aka barna takan shiga harkokin siyasa. Mabarnata a cikin ƴan siyasa sune waɗanda suka maida mulki hanyar neman kuɗi. Bisu mai da mulki hanyar da za a wa al'umma hidima a samar da ababen more rayuwa ba, shine amfanin siyasa. A samar da zaman lafiya, a samar da tsaro, a haɓaka tattalin arziki, musamman manya-manyan bukatun ƴan adam guda 12. 5 suna cikin tsaro, 7 suna cikin bukata ta larura. 5 na tsaro shine a tsare wa mutane addininsu, kada a bari wani ya amfani da bambancin siyasa ko bambancin yare ko bambancin addini don cimma bukatarsa da manufarsa. Idan mutum ya ga ba shi da farin jini ko ba shi da goyon baya ko ba shi da karkuwa, sai ya fake shi gari ga addini. In Kirista ne, sai ya fake da addinin Kirista. in musulmi ne fake da addinin musulunci amma ba addinin kristan ne fa ya dame shi ba shi ma ba addinin musulunci ne ya dame shi ba bukatarsa ce ta sa yake son ya amfani da addini dan ya cimma bukatarsa ko ya shiga bambancin kabila ya fake da wata kabila don yan kabilarsa su goya masa baya ba dan yana son yan kabilar ko yana musu wani abin kirki ba sai dan ya amfani da su ya cimma burinsa da bukatarsa ko kuma ya fake da wato bambancin yare ko kabila ko ya fake da bambancin addini ko ya fake da bambancin siyasa wadannan bambance guda uku da yawa akan yi amfani da su wajen tayar da tarzoma da hautsi na gari domin cimma bukata a zuga kristoci su kashe musulmi a zuga musulmi su kashe kristoci a zuga musulmi su kona coci a zuga kirista su kona masallaci kuma duka bukatun guda biyu ba na kristocin bane ba na musulmin bane domin da an gama sai ga an da an ci gaba kuma da gaisawa an ci gaba da mu'amala an ci gaba da zamantakewa fadan da aka yi jiya da shekaran jiya ina yake saboda haka mu lura da kyau kada wasu su dinga amfani da mu domin cimma bukatunsu da manufofinsu to idan kana ganin darajar abun bautarka to kada ka dinga zagin abun bautar wani duk da kai baka ganin sa daraja zai iya ramawa akan Allah kaga ka jawo Allah zagi shi yasa Allah ya toshe wannan kofar ya hana tsokana da sunan addini kaka je ka zagi masu wani addini don ka sarama akan Allah ko kan annabi ko kan musulunci ko kan qur'ani mu kuma addinin mu an hana tsokana shi yasa ma dan mu kan mu tsokani wasu masu addini Allah ya ce sai mun yadda da annabi Isa mun yadda da Maryam mun yadda da Injila sannan muka zama musulmi sai mun yadda da annabi Isa sai mun yadda da Injila sai mun yadda da Maryam sai mun yadda da annabi Musa sai mun yadda da At-Taura sai mun yadda da annabi Dauda tare da Zabura sannan muka zama cikakken musulmi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir cikin sharadin zama mumini sai ka yadda da dukkan annabawan Allah da littattafan Allah baki daya sannan tsaro na biyu shine tsaron rayukan jama'a fasadi shine a dinga kashe mutane babu kan gado shine fasadi cikin harkar rayuka samar da cikakken tsaro da zai hana a dinga zubar da jinin mutane ana kashe-kashen nan da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan kabilanci ko da fashi da makami ko da sata ko da kwace ko da fashin shanu ko da fashin mutane ko duk waɗannan barnar a samar da cikakken tsaro kowa ya kwanta a gidansa lafiya kuma ya bi titi ya tafiya lafiya babu ƴan kwanta babu ƴan tashi-tashi barayin da ke kwankwasawa mutum gida su ne ƴan tashi-tashi wanda suke tare hanya kuma su ce kwanta ka kwanta a caje ka a caje motarka masu shiga gida kuma su ce tashi kai baki sai a tashi ka da kan garanka a ce ga jakanin ci ko mana ita to kaga a gidanka baka samu lafiya ba a hanyarka baka samu lafiya ba to samar da cikakken tsaro wanda shi tsaro bukatar kowa ce musulmi yana son tsaro kirista yana son tsaro mai kirki yana son tsaro mara kirki yana son tsaro dan kasuwa sai da tsaro sai da zaman lafiya ake kasuwanci karatun nan da muke ma zaman lafiya ya kawo in ba zaman lafiya ba sai a rufe ba to kun ga ashe zaman lafiya riba kowa ce masu da'awa ma mun fi kowa son zaman lafiya domin ana zaman lafiya kaga wani yazo yayi kalmar shahada don ana zaman lafiya duk sai mu ma mai kasar nan kowa yayi kalmar shahada hankali a hankali kikkiawan mu'amala da kikkiawan zamantakewa da kikkiawan wa'azi sai ga mutum shi yasa muke tambayan wanda zai musulunta domin duniya ta ji tilasta ka akai ka musulunta domin wani kai ya dauka cewa kamar kamo mutane muke da karfi muce sai ka je wajen karatu kai kalmar shahada wallahi sai kai kalmar shahada in baka kai kalmar shahada ba za a yi ba kaza to yasa ake tambayar sa kai kake so ka shiga ko wani ya maka dole yace a ba wanda ya min dole ni nake sha'awar shiga musulunci domin duniya ta san la ikraha fi din ba a wa wani dole ya shiga ba a wa wani dole kuma ya fita kun ga wannan shine tsaron rayuka na uku tsaran dukiya, a tabbatar cewa babu fashi, ba sata, ba kwace, ba sane, babu cin hanci da rashawa. Domin cin hanci da rashawa aikin yaki da cin hanci da rashawa aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Domin ya ce la'anallahu rashi wal murtashi wa fi riwayatin warraish, sai dai kalman warraish bata inganta ba. Rashi da murtashi, mai bada cin hanci da wanda ya bashi cin hanci, da mai bada rashawa da wanda ya karba, da wanda ya bayar, Allah ya tsine musu albarka. Dan haka rayuwar mai cin rashawa ba za ta yi albarka ba. Kuma cin hanci da rashawa shi yake bata kasa gaba daya, harka tattalin arziki ta lalace, harka siyasa ta lalace, harka ilimi ta lalace, harka zamantakewa ta lalace, harka tsaro ta lalace. Domin zaka iya ɗaibo kayan laifi ka ba ma'aikatan tsaro cin hanci ka wuce, zaka iya faduwa a jarabawa ka bayar da cin hanci ka wuce, zaka iya zuwa a dauke ka aiki baka kware ba ka bada cin hanci a baka ka wuce, zaka iya baka ci zabe ba ka bada cin hanci a ƙara maka ƙuri'u ka wuce. Kaga duk wannan cin hanci, harkar ilimi, harkar siyasa, a tattalin arziki, a zamantakewa, duk cin hanci da rashawa ya shiga. To kaga in cin hanci da rashawa imamai al'umma, to al'umma ta lalace. Don haka shine na uku. Na hudu, tsaron hankali. Hankali a hana shigo da kayan maye. Shi yasa gwamnati ta kafa hukuma NDLA wacce za ta dinga yaki da safara na kayan maye. Kuma mu da ba a musulunci, kafin a je ko ina ma, doka ce ta Allah ya hana ta'amuli da kayan maye. Ma askara qaliluhu wa kathiruhu haram. Duk abin da zai sa tambele, ya sa marisa, ya sa buguwa, da kadan da mai yawa a musulunci haramun ne. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Giya kawai ba sai ta kwalba ba, barasa ba sai ta cikin kwalba ba. Duk abin da zai bugar da mutane, sawa'un shaka ake yi a hanci, ɗanɗana ake lasa ake a baki, allura ake yi, sa ake a jiki, sha ake yi, in dai zai gusar da hankali, to a musulunci wannan abin haramun ne. Kun ga Allah kenan shi ya fara kafa hukumar NDLA domin ta yaki da shan kayan maye a duniya gaba ɗaya, don mutane la'allakum ta'qilun. Sannan na huɗu, kare mutuncin mutane. A hana cin mutunci a jaridu, da cin mutunci a kafafen yaɗa labarai, da ƙage da sharri. Mutum kawai don kuna da bambancin siyasa ko bambancin addini ko bambancin ƙabila ko bambancin ra'ayi ko bambancin ɗariƙa ko bambancin fahimta, sai kawai ya je maka sharri. To musulunci ya hana wannan. Wanda diyama wani ƙage, wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajluduhum 80 jaldatan. Allah ya ce duk wanda yayi wani ƙage, to a kira shi ya kawo shaidu. Idan ya rasa shaidu, ku yi masa bulala 80 don kare mutuncin wani. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza fi shaharikum haza fi baladikum haza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dukiyarku da rayukanku da mutuncinku haramun ne. Kada wani ya kashe wani, kada wani ya ci dukiyar wani ba da amincewarsa ba, kada wani ya ci mutuncin wani ba tare da amincewarsa ba. Saboda haka kare mutuncin mutane. Sannan na biyar, kare nasaba ta al'umma. Abin da ake kira kare nasaba, hana zinace-zinace, da hana luwaɗi, da hana maɗugo, da hana duk waɗannan dabbancin da ake a tsakanin al'umma. A toshe, a ƙarfafa yin aure. In kai kirista ne, ka je ka samu kirista ka aura. In kai musulmi ne, ka je ka samu musulma ka aura. Aure yawa a tsakanin al'umma, a dinga samun ƴaƴan halal, ƴaƴan asali. Idan shegu suka yawa a ƙasa, to tsaro lalacewa yake, zamantakewa lalacewa yake, domin za su tashi ba tarbiya. Rashin tarbiya shike kawo mutum ya zama shaye-shaye, rashin shaye-shaye shike kawo ɗaukar makami, daga nan a zama ƴan fashi, ƴan sata, ƴan daba, ƴan kalare, ƴan sara suka, ƴan jagaliya, ƴan wane ne. Kaga daga nan sai a ta kashe al'umma. In an samu manyan makamai, kuma a shiga tara hanya. saboda haka waɗannan sune bangaren tsaro guda biyar. Bangaren bukatun al'umma kuma guda biyar. Na ɗaya abinci, samar da abinci isasshe wanda ƙasa take bukata, ya zama muna iya ci da kanmu, muna iya ma ciyar da wasu. Wannan ko ba zai ba sai an inganta harkar noma na rani da na damuna, domin damuna yanzu kadai ba za ta isa mutane su ci abinci kadai ba, sai an hada da rani, ayi noman rani, ayi noman damuna, sannan kuma ayi kayan lambu iri-iri. Muna nan da tafki da koramu a ƙasar nan cikakku, kawai kasala ce da rashin aikin yi da yasa muke siyan abincin ƙasar waje. Kun ga ashe kenan da za a ƙara inganta harkar noma, duk mu zama manoma, ko wasu mu su zama manoma, tunda duk ba za mu wasu mu su dinga ci ko wasu na noma wasu na ci. To al'umma an tawadatu da abinci, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin, dan da yunwa da tsoro musifa ce. Tsoro shine rashin tsaro, yunwa kuma shine talauci da wahala. Sannan abu na biyu shine bukatar ilimi. A cikin bakwai bayan an koshi, muhimmiyar bukata shine a samar da ilimi, domin jahilci yana cutar da mai shi kafin ma ya cutar da na kusa da shi. Kuma jahilci babban talauci ne, jahilci matsala ce a kan mai shi, balle kuma wanda yake kusa da shi, sunansa ma ba shi da daɗi ba ma shi ba. Saboda haka a samar da cikakken ilimi. Ilimi kuma an ce ilimi yana nufin ilimin addini da ilimin rayuwa da ilimin zamantakewa. Duk wani fanni kada a ce ba mu da ƙwararru a wannan fannin. ƴaƴanmu su tashi su karatu, mu samu likitoci da yawa, mu samu injiniyoyi da yawa, mu samu lauyoyi da yawa, mu samu pharmacists da yawa, mu samu dukkan fannoni da ake bukata na bangaren lafiya da bangaren sauran bukatu na yau da gobe, duk mu cike wannan gurbin. Kada a nemi wani a cikin mu a rasa. Wannan shine bukata ta biyu. Bukata ta uku shine haske, wutar lantarki. Wutar lantarki nan duk duniya akwai ta, duk duniya in ka shiga akwai wutar lantarki. Muna daga cikin kasashen da suka fi ko ina koma baya a duniya akan hasken wutar lantarki. Wani ne waya iya faɗi na ganshi da cocilan wai zai Saudiya, nace to Saudiya za ka je da cocilan? Ya manta bawan Allah, to Saudiya wutar da ake bayarwa kadai a haramin Makka ta fi duk ta Najeriya. Iya shatin haramin Makka ta fi duk ta Najeriya. Kai kace zaka da cocilan? To saboda haka gyara harkar wutar lantarki za ta tsayar da tattalin arziki mai karfi. Kaga masu harkar guga, masu harkar niƙa, masu harkar walda, duk sana kullun ta duniya. To ka duba 60,000 fa kenan a wata. Yanzu 60,000 in aka ce akwai wuta zai biya 10,000 misali, 50,000 din nan meye ba za ta yi masa ba? Ga ma tsaro, domin ko ina da haske ma akwai tsaro. Ga tattalin arziki zai karu, ga tsaro zai karu, ga lafiya za ta karu. Sauran nan da yake ta cizon mu, in ka saka masa fanka sai ta yi ta wuji-wuji da shi, ka gani sai baka kai bacci, shi ma ya ƙi yin bacci. To saboda haka irin waɗannan tana nan. Sannan bukata ta hudu sune gidajen kwana. Ƙasashe da dama za ka ga akan gina gidaje iri uku. Gidajen mutanen da suka mallaka suna su ne na ƙashin kansu, sun samu kuɗinsu, sun samu fili, sun gina. Gidaje na biyu shine gidajen haya masu rahusa, waɗanda kowa zai zauna kuma yana da sana'ar da zai iya biyan hayan nan ba tare da takura ba, shi kadai da matarsa, one bedroom, two bedroom, three bedroom. Na uku shine gidaje waɗanda ake ginawa a siyawa da mutane bai'ut taqsit, a ce maka ga gida an gina miliyan 10, ka biya zuwa shekara 10, duk shekara ka bada miliyan 1, in ka gama biya ya zama naka. Ƙasashen Laraba da haka ake mallakan gidaje da motoci da sauransu. Komai sai ka je ka siya, in kuɗi hannu ne miliyan biyu in bashi za a baka miliyan uku ka dinga biya kadan kadan zuwa shekara uku ka biya miliyan uku in yanzu zaka biya ce ka biya miliyan biyu malamai da yawa sun ce wannan nau'in kasuwancin ya halatta domin tana mutun sai ya mallaki gida da aka samar da gidajen kwana muhimmi ne ga al'umma sannan abu na biyar hanyoyi akwai bukatar samar da hanyoyin zirga zirga domin hanyoyi sukan saukakawa mutane wajen harkar kasuwanci da harkar tafiye tafiye da harkar zirga zirga wanda suka yi noma a cikin kauyuka za su iya fitowa da shi su kawo kasuwa cikin sauki sannan za a siya a kai shi ko ina cikin sauki saboda haka idan akwai hanyoyi babu gargada babu ramuka hanyoyin Najeriya Allah ne kadai ya san rayukan da suka cinye na mutane kullun hatsari ake kullun hatsari ake saboda rami kana tsaka tafiya ka ga rami wani ramin ma sai a kiwon kifi a tsakiyar titi saboda haka wannan shine kalubale dangane ga wannan abu na shida harkar lafiya harkar lafiya samar da wadatattun asibitoci da wadatattun kayan aiki da kuma wadatattun ma'aikatan lafiya wanda samar da waɗannan zai kare abubuwa da dama duk duniya akwai asibiti private amma ka ga na gwamnati shine yake daukan kaso 75 na al'umma saboda haka idan ciwuka da cututtuka suka yawa a cikin al'umma babu kyakkyawan asibitoci babu kyakkyawan tsari na wannan to sai kaga al'umma ta shiga cikin halin kakanikai sannan na bakwai samar da ruwan sha isasshen ruwan sha ga al'umma domin ruwa kamar yadda Allah ya faɗa wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy in ba ruwa akwai matsala domin ruwa da shi ake wanka da shi ake wanki da shi ake gini da shi ake komai ma kai da ruwa ake saboda haka in ba wadataccen ruwa kaga ruwa zai zama gurbatacce idan ana shan gurbataccen ruwa na gulbi to sai kaga cututtuka ta fusa yaduwa ta hanyar ci da sha da shakan iska gurbatacciya saboda haka sai ga cututtuka sun yawa cikin al'umma sai rashin lafiya imamai saboda haka idan ba a samu waɗannan abubuwan guda 10-12 ba to akwai fasadi a ƙasa ƙasa tana fuskantar fasadi zaka akwai bukatar ayo addu'a don a gyara komai ya koma kan daidai shine Allah ta'ala yace wa iza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ard kar ku barna a ban ƙasa ta hanyar aikata kafirci ko kar ku barna a ban ƙasa ta hanyar aikata manyan laifuffuka ko kar ku barna a ban ƙasa ta hanyar zalunci da cutar jama'a da wawashe dukiyar al'umma da dukiyar talakawa da rubda ciki akan dukiyar al'umma in aka ce kar ku barna a ban ƙasa ta hanyar wato kin bin umarni da in hanuwa ko aka ce kar ku barna ta hanyar yin munafunci da goya ma makiyan al'umma baya da kuma tsinkaye da su a bisa sirrukan mu'minai kalu sai ka ji sun ce inna ma nahnu muslihuna wai tare da duk barnan nan amma mutun sai shiga kafafan yaɗa labarai ya ce shi fa mai gyara ne ni gyara nake yi wato yana daga cikin lalacewa kana barna ma baka san barna kake ba kana barna afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana idan ina wanda aka musanya masa aka kawata masa mummunan aikin sa yana ganin sa kyakkyawa ai wannan yafi komai barna in kana kyakkyawa ka san kyakkyawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda kyakkyawan aikin sa yake faranta masa rai mummunan aikin sa yake bata masa rai mumini ne amma rarar da aka wayi gari ka mai da kyakkyawa mummuna mummuna kyakkyawa to al'amari fa ya rikice kana mashirka kallon tauhidi kane wa kafirci kallon musulunci kane wa zalunci kallon adalci kane wa bid'a kallon sunna kana yi wa jahilci kallon ilimi kana yi wa cuta kallon nagarta ha biya lalace ma ta kwabe ma suka ce inna ma nahnu muslihuna nu mu masu gyara ne nan malamai sun ba da fassara guda biyar abinda suke nufi inna ma nahnu muslihun ma'anarsa anna ma'anahu inkaru ma urifu bihi ma fa'alna shay'an yujibul fasad mu fa bamu yi wani abu da yake barna ba ni ban san nayi wata barna ba na kawo mutum wa'azi aka fadakar da shi aka nusantar da shi sai ce shi bai ma san meye ba fa. Na biyu, inna naqsidul islah bainal muslimina wal kafirina, ko su ce a'a abin da yasa kuka ga muna zurga zurga tsakanin bangarorin nan guda biyu, so muke mu samar da kyakkyawar fahimta tsakani, kuma ƙarya suke ai in zaka samar da kyakkyawar fahimta sai ka tsaya bangare daya a sanka da shi, ni musulmi ne ahlus sunna, to dan nayi mu'amala da Kirista a haka ai ba matsala bane tunda ya san ni waye, amma in je in ce masa ni naka ne, in zan ce wannan ni naka ne, wannan shine Allah baya so, amma ka tsaya akan naka a sanka da shi, ka tsaya ka kafa ka tairawa ka gaya wa kowa ni musulmi ne, bana jin kunya in bayyana musulunci na ko ina a duniya, ni ahlus sunna ne, bana jin nauyin in bayyana sunna ta ko ina a duniya, to wanda yake sanya mu'amala da ni a haka yazo mi ko me yake yi na sai da zan zauna da shi, amma ba zan je can ce ni dan kaza bane, in zo nan in ce ni dan kaza bane, in je can ce ni dan kaza, a'a ni ɗaya ne tak, mai so na iso na a haka, mai kina ya kina a haka, wanda zai bani ya bani a haka, wanda zai hana ni ya hana ni a haka, wanda za mu shiri mu shiri a haka, wanda za mu bata mu bata a haka, haka ake so ka tsaya, amma ba ka dinga raba kafa kai ba nan kai ba can ba, to irin wannan shine zargin da aka wa munafikai, duk wanda suka je gurin sa duk mijin iya baba ne ko dama baban ne ko, to saboda haka na uku annahum aradu fi musafatil kuffari salahul la fasad, ai zaman da muke yi na maslaha tsakanin mu da kafirai ai ba barna bace, ai kawai mu dan taba kafirci mu dan taba musulunci kuma wani shiri wai shi taba kidi taba karatu ka gani, irin wannan ne taba kafirci taba musulunci taba bid'a taba sunna taba shirka taba tauhidi taba zalunci taba adalci taba jahilci taba mu ilimi, wannan ba taba ƙarya taba gaskiya, wannan ba yadda da shi a musulunci ba, kawai kai ɗaya kawai ko ka je kai ta kidanka ko ka je kai ta karatunka, to sannan fasara ta hudu suka ce innahum aradu anna fi'lana haza huwa salah, aikin nan namu ai gyara ne ba barna muka yi ba, wa tasdiqu muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nabiyar annahum zannu anna musafatal kuffari salahun fid dunya la fid din, saka ji mutu yana cewa mu fa harka duniya muke ba ruwan mu da addini, ina kai asara wallahi, ai Kirista ya rike kristancin sa da kyau, musulmi ya rike musuluncin sa da kyau, sai ayi mu'amala a haka, amma ba kai naka sako sako ba, ka rike naka ka nuna kai musulmin kirki ne, sai kai mu'amala da mutum ta hanyar addinin ka, ya san da musulmin kware yake mu'amala, kai ma gaskiya kai ma amana ka cika masa alkawari, in yana jin yunwa ma ka bashi abinci musulunci ya yadda, in yana jin kishirwa ka bashi ruwa musulunci ya yadda, in yana da tsiraici ka bashi sutura musulunci ya yadda, in yana neman taimako wanda zaka iya ka taimaka masa, domin ya tabbata musulunci ba addinin rowa bane, ba addinin ƙarya bane, ba addinin cin amana bane, ba addinin wato saba alkawari bane, ba kuma addini ne na kekashashiyar zuciya ba, addini ne na tausayi da rahama da jinkai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mu nuna wa duniya rahmar annabi, mu nuna musu halaye da dabi'o'insa, to wannan shine abinda ake so su yi su ko ba su yi ba, to Allah ya ce ala kalimatu tanbihin wastiftahin lil kalami wat tawkidi, ana sa ala a farkon magana saboda a bude maganar da jan hankali, tanbih kamar shela ne da fadakarwa, wastiftah wa tawkid, kun ga Allah ya sa mu'akkid guda daya, sanai ce innahum inna wasmuha, inna harfu tawkidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu al ismu wa yarfa'u al khabara, kuga aka sa inna bayan ala, sannan ga hum damiru faslin, hakika tabbas su ku saurara ku ji ku duba, sai da Allah ya sa abubuwa uku, humul mufsiduna su ne hakikanin mabarnata, walakin la yash'urun, sai dai basu san cewa su mabarnata bane, ko kuma sun san su mabarnata ne, ولكن لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم الله زي نونا النبو برند سكي كو لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح abin da suke yi bu san cewa barna bane su a gurin su gyara suke yi to a wurin Allah duk abin da baka gina shi akan kitabu da sunna ba barna ne ko da sunan addini ake yin sa ko da sunan aqida ko da sunan tauhidi wa iza qila lahum idan aka ce musu aminu ku yi imani imani qaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani imanin da zai shiga zuciyarku ya hau harshenku ya bi gabbanku imani tabbatacce rasikhi kama amanan nasu kama yadda sahabban manzon Allah suka imani fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah ya ce idan sun yi imani irin naku sun shiryu wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu alhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا قالوا انؤمن كما امن السفهاء ينزو ما يي ايماني كما يدا واواي واي صحابان النبي ني واواي ده دكا متومن كيركي انا داوكان سواوا هي يوم منافقاي سن داوكا سو سن فكو واوايوا سنا غان دك اديني ما ينسا كمر رشق واويوا ني da rashin ciwon sanin ciwon kai ala anan ma Allah ya ce ku saurara ku ji innahum haqiqa su humus sufaha'u kun ga Allah ya rama mu'minai yace ba sahabbai ne da mu'minai ne wawaye ba ku ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai basu san cewa wato su ne haqiqanin wawaye ba wa iza laqul ladhina amanu idan sun gamu da waɗanda suka yi imani in suka gamu da waɗanda suka yi imani tunda sun ce wa sahabbai wawaye Allah ya rama musu me wawantaka ai rashin bin Allah da manzo shine wawaye kisa yake cewa abin nan din addini ne Ibrahim illa man safiha nafsuhu wa man yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsuhu ashe wanda bai bi addinin gaskiya ba shine wawa mu a gurin mu wawa sakare wanda yake dora rayuwarsa akan tauhidi da sunna shine wawa domin baka bi Allah da manzansa ba ai ka zama cikakken wawa to an ce wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka ce su imani irin nasu kuma waɗanda suka ce su imanin ma sahabban ne an ce su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi aiki da abin da shari'a ta kawo sai su ce su annas qila lahum aminu kama amana annas kunga Allah ya kira sahabbai annas mutane saboda in ka cika siffa ta kamala sai a dinga kiranka kai kadai mutane shi yasa Allah ya ce am yahsuduna annasa ala ma atahumullahu min fadlihi anan am ne baqin ala akwai am baqin ala umumihi akwai am al-mukhassas akwai am urida bihi al-khusus nan yana cikin am urida bihi al-khusus wa za'ilahum aminu kama amana an-nas ai da kowa yayi imani su ma da sun yi din kenan ai amma an-nas anan am ne urida bihi al-khusus ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani shi sa ce Allah ya ce allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل kanzo da aka aiko musu face sai sun masa ba'a sun masa izgili wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'una ungun yace faqad kazzabu fasaya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'una zalika jaza'uhum jahannam bima kafaru wattakhazu ayati da jama'atu min wujuhil ansar tunda munafikai a cikin ansar suke mafi yawa dan haka ana cewa ku zo ku yi imani kamar yadda ƴan uwanku ƴan asalinku ƴan kabilanku ƴan garinku suka yi imani da manzo Allah suka zama ansar hubbul ansar min al-imani bughdul ansar min an-nifaq san ansar yana cikin imani kin ansar yana cikin munafinci to sai su ga su fa ba za su yi wannan imanin ba. Qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha, wai suna nufin sufaha din annahum aradu dinal islam, wai wanda ya shiga musulunci shine wawa. Kun san haci mutanen wannan ma suke cewa badiyar ra'ayi suke siffanta mutanen annabi Nuhu, wai badiyar mutanen mutanen nan ne sakarkaru waɗanda ba sa tunani. Ma amana rakatta baka ilal ladina hum araziluna, muna ganin babiyanka kaskantattunmu ne badiyar ra'ayi, masu ra'ayi ba mai zurfi ba, ba su da zurfin tunani, sakarkaru. Wa ma nara lakum alaina min fadl, ba ma ganin kuna da wata kima akan mu, bal nazunnukum kazibe, kai makaryata ne maku. Suka ce wani adabu inna lanaraka fi safahatin, muna ganin ka sakare. Suka ce wani annabi inna lanaraka fi dalalat, muna ganin ka a cikin bata. Wa ma arsalna min qablika illa kanu bihi yastahzi'una, duk annabin da aka tura Allah ya ce sai an masa izgili. Shi sa Allah ya ce inna kafaina kal mustahzi'ina, Allahu yastahzi'u bihim, duk masu yi maka izgilin nan Allah ya ce zan mayar musu da sakamako, za su sha mamaki. Ala innahum humus sufaha, ko aradu alba'sa wal jaza, suna ga kamar tashin alkiyama da bayar da sakamako bayan an tashi wawanci ne, yadda da hakan ma shirme ne, kaman kai da alkiyama ma ana ga kai wawa ne, kawai duniya ce. Inna illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, su duniya ce kawai a gaban su, ba sa tunanin lahira da makoma, ba sa tunanin abin da za su tara a gaban Allah. Yusa suke fadan wannan, ko kuma suna ga zama da kafirai da zaman lafiya da su shine daidai, wanda bai yi wannan ba to kuma ya zama wawa kenan. Shi wawa wanda ya saki addininsa dan duniyarsa, wawa shine wanda ya bar tauhidi ya kama bid'a ya kama shirka, wawa shine wanda ya bar sunna ya kama bid'a, wawa shine wanda ya bar tafarkin adalci ya kama na zalunci, wawa shine wanda ya saki gaskiya ya kama ƙarya, wawa shine wanda ya bar ilimi ya kama jahilci, wawa shine wanda ya bar shari'a ya kama ɓata, wawa wanda ya bar haske ya kama duhu, shine wawa. Ba wanda ya kama musulunci ne wawa ba. Sai an je alkiyama, fa yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakuna, Allah ya ce sai an je lahira muminai za su wa kafirai dariya da masu yi musu izgili. Saboda haka imani shine daraja, shine mutunci, shine ɗaukaka. Da haka Allah ta'ala ce ala innahum humus sufaha, tabbas su ne wawaye, walakin la ya'lamun, sai dai basu san, wato la ya'lamuna annahum humus sufaha, su basu ma san su ne wawayen ba, sai ranar alkiyama za su sha mamaki. Shi yasa da shugaban munafikai ya mutu, ɗansa musulmi ne na kirki, izo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ka zo ka wa babana sallah, to annabi yana ganin girman dan da kimarsa, saboda mutumin kirki ne, bai bi babansa akan shirme ba. Sai annabi ya taho zai sallah, Umar ya tare shi ya ce ya zaka masa sallah ya rasulullah, bayan ka san abin da yi. Annabi ya ce ina fata Allah ya yafe masa. Aka je aka yi sallah, aka binne shi, bayan an binne shi annabi ya ce mu koma kabarin, aka koma ije itone shi, ya fito da shi, ya dauke shi ya dora shi akan hannunsa, ya tofo miyawunsa, ya bude kirjinsa isa shafa masa dan Allah ya yafe masa. Yasa aka sake nade shi aka mai da shi. Sai ga Jibril da aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Sai ga Jibril da aya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Ko ka nema musu gafara, ko ka nema musu gafara, in za ka nema musu gafara so 70 Allah ba zai, innahum kafaru billahi wa bi rasulihi, Allah ya ce sun zama kafirai da Allah da manzansa. Dan haka me ya ja musu wannan izgili da addini da mayar da komai sakarci da wawanci? Shi yasa Allah ya ce innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, ay la ya'lamuna annahum humus sufaha, ba san cewa abinda suke kai shine sakarci ba, ba addinin musulunci bane sakarci, addini wayewa ne, addini daraja yake ba mutum da kima da matsayi da daukaka, addini kare mutum yake yi daga hauma hauma, kare mutum yake daga surkulle, kare mutum yake yi daga sakarci, daga wawantaka, daga sokonci. Ya wayan maka da kai ka san Allah shi kadai ya halice ka, shi kadai yake gudanar da kai, shi kadai ya mallake ka, shi kadai ya cancanci bauta, sai ka ji zuciyarka ta samu nutsuwa bi zikirillah ta duma innul qulub. Dora ka nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, Allah ya tsare mu daga shirka da munafunci da kafirci, Allah ya dora mu akan tauhidi da sunna da adalci. Menene hukuncin mai take wando da mai sabule shi kan duwawu, da mai barin gashin kansa kamar karangiya ba tajewa kamar na Bob Marley? To abubuwan sun yawa. Shi dai wando ko kwarjalle ana so a daga shi ya danyi sama da idan sawu, ko ya tsaya daidai kan idan sawu. Ba a so namiji ya zama kamar namijin tantabara yana take abubansa a ƙasa. Wannan karantarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mata kuwa ana so nasu ya wuce nan har ya ja ƙasa, saboda su ci kafafuwansu. Shi kuma sabule wando wata ɗabi'a ce ta ƴan luwaɗi, ta gai. Saboda haka mutum yana sabula wando, ya kamata a gyara masa, amma bai san dalilin da yasa ake yi ba. Fasikai ne suke yi da fajirai. Saboda haka masu yin wannan su daina. Mai barin kashin kansa kamar karangiya ban gane ba, ya ban gashin baya tajewa. Wace mumurɗa shi ake? To kamar kitso. To haka Allah ya halicci mutum, ko ka shiye da kansa. To da waye koyi? Sahabba ya gani da kai, ko tabi'ai, ko sai imamu na Malik? Ha? To ka gani? Kaga shi dai ba zai ce yayi koyi da malaman garinsu ba, ba zai ce yayi koyi da sarakunan garinsu ba, ba zai ce yayi koyi da babansa ba, ba zai ce yayi koyi da addininsa ba, ba zai ce yayi koyi da al'adarsa ba. To sai a tambaye shi ina ya samu wannan murdin murda gashi? Kaga akan fasikai ya gani, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum almar'u ma aman ahabba yawm alqiyama. Za a tashe ka da masu irin wannan gashi tunda su kake so. Ina hukuncin mai fitar da mani da gangan ta hanyar wasa da gabansa? Wannan shi ake kira istimna. Istimna haramun ne, kamar yadda malamai da yawa suka tafi akai. Sun kawo hujjoji guda uku. Hujja ta farko, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Allah bai yadda ka fitar da sha'awarka ba ta kowace hanya sai guda biyu, daga aure sai ku yanga. To yau babu ku yanga, saura me kenan? Sai aure kadai ya rage. Hanyoyi guda biyar da mutum zai bi dan ya biya sha'awarsa duk Allah ya haramta su. Na farko zina, Allah ya haramta zina. Na biyu liwadi, Allah ya haramta shi. Na uku madugo, Allah ya haramta shi. Na hudu istimna'i, malamai mafi yawa sun tafi akan shi ma haramun ne. Na biyar neman dabbobi, in sha kama mutane da dabba, to haramun ne duka waɗannan guda biyar din, tunda dukkan su wara'a zalika ne. Saboda in mutum aure yake so ya je ya aurensa, ko ya dinga yawan azumi, ko ya dinga neman wani sinadari wanda zai sha ya rage masa ƙarfin sha'awa, in ƙarfin sha'awa gare shi ba shi da halin yin aure. Wal yasta'fif allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Wanda ba samu abun aure ba, Allah ya ce su kame mutuncin su har sai na wadata su. Amma wannan ba hanya ce mai kyau ba, mai yayyatu ba ya nemi gafara Allah. Ni ne nake fidda zakka kowace shekara, amma bana da nayi lissafi sai naga abin da yake hannuna bai kai 600 ba, shin ya matsayin zakata? A kuma baka bin bashi shine tunda ka ci abin da ke hannunka ba ci kai kudinka gaba daya ba. Idan kana bin wani miliyan 1 to sai kaga kana da miliyan 1 kenan 600. In baka bin kowa bashi, iya arzikinka kenan ya zama ƙasa da nisabi, kaga wannan shekara baka da zakka kenan. Sai ko mu roki Allah ya sake taro maka zakkar dan ka ci gaba da yin zakka. Menene matsayin wanda za a hada kai da shi akan ya auri mace daga baya kuma ya sake ta dan ta koma gidan tsohon mijinta? Wannan shi ake kira auren kisan wuta. Auren kisan wuta, manzo Allah ya ce la'anna Allahul muhallila wal muhallala. Allah ya tsine ma wanda ya turo ka ka auri matarsa dan ka sake ta ta koma gidansa, da kai da kai da ka zamo at-taisul musta'ar, ka zamo dan akuyan aro, haka aka kira shi, dan akuya na haya, ka zama dan akuyan haya kenan, an dauko ka akuyanci haya, to kai ma tsinanne ne. Wannan abun ana yin sa ta sura hudu, kowace sura kuma haramun ne. Sura ɗaya ce kadai ya halatta, surori biyar ne. In mace za ta koma gidan mijinta in an sake ta, takan koma ta surori guda biyar, to hudu daga ciki haramun ne. Na ɗaya, kai mijin ka kirawo wani abokinka ko wani mutum ka ce, da Allah matata ne wa saki ɗaya ɗaya haku, kuma Allah ina son ta ga yara, shine nake so, da Allah ka je yanzu ta gama idda, ka je ka aure ta, idan ka tare da ita ko kwana biyar akai kawai sai ka sake ta, in ta gama idda sai in dawo da ita, ka taimaka min, ka taimaka ƴaƴanta da yaranta. Ga kuma wannan dubu ɗari ka sa a jihunka, kaga ya halaka ka, ka zama tsinanne. Sai mutum ya je ya haka. Na biyu, a zauna mitin su uku, a wancan matar bata sani ba, shi mijin ne ya sani. A zauna uku da matar da mijin da shi wanda zai aura, a tsara yadda za a yi auren, da yadda zai aure ta, da yadda zai sake ta, da yadda za ta koma gidan mijin nata. Shi ma an yi auren a wannan sigar, auren bai ba, kuma an aikata haramu. Na uku, shi mijin bai sani ba, kai da matar kuka haɗa kai, ta zo ta same ka ta ce, wallahi mijina ne ya min saki ɗaya ɗaya har uku, shine yake so ka taimaka min ka aure ni, ga yara tsakaninmu da shi, zan baka kaza, in ka aure ni bayan kwana biyu sai ka sake ni, sai na idda na koma gidan mijina. Don aka yi haka, auren bai ba. Wannan da aka yi bai ba, in ta koma gidan mijin shi ma bai ba, duk biyun musiba. Sura ta hudu, mijin bai sani ba, matar bata sani ba, kai ne kawai ka ga wani ya rabu da matar saki ɗaya ɗaya har uku, sai ka ce bari in je in aure ta, da niyyar in na aure ta ta tare in sake ta ta yi idda ta koma gidan mijinta. Ita bata san da wannan ba, shi mijin bai san da wannan ba, amma kai da za ka yi auren, kai ka kudire wannan a ranka. Wannan shi ma haramun shi ake kira annikahu biniyati talaq, ka je ka yi aure amma a ranka ba auren gaskiya ba ne. Gashi ba fada aka yi ba, da an fada a wajen daurin auren da ya zama muta'a, shi ne annikahu ila ajalin, a daura aure zuwa sati guda ko wata guda ko shekara guda ko shekara ɗari aka sama, ko ba zai kai shekarun ba, in dai an sa wa aure lokaci a wajen daura shi cewa sharadin auren nan da lokaci kaza ya mutu, to ya zama nikahul muta'a, wanda shi ma haramun ne. To waɗannan surorin guda hudu, in ta haka matan mutum ta koma gidansa bayan mata saki uku, ba wanda ya yi a ciki. Na biyar, wanda ya yi shi ma da ɗan alhaki alhaki, ita matar shi mijin nata wanda ya sake ta bai sani ba, mijin da zai aure ta bai sani ba, ita kaɗai ta ba abin a ranta, shikenan sai ta kalle ka ta ga wani iri ne kai, da kai wani ustaz ustaz ne haka, sai ta nemi hijabi, ta nemi niqabi, sai ta cillo ma wasika, assalamu alaikum ustaz, wallahi tunda nan ka kwanta min a rai, naji ina kaunarka wallahi, kuma saboda Allah nake kaunarka, kuma saboda naga kana da riko da addini, ka dage wandanka, ka taje gemunka, ka sa hularka tashi kafiya naci, kuma ga kada zuwa wajen tafsiri kullun kana sawun gaba, saboda haka ustaz kai nake so, kuma wannan so ne na tsakani da Allah, ni ahlus sunna ce. Kaje mu ce na ai wata bazawa ranar samun mala, wata bazawa ranar samun mala, akwai
akwai hijabi da niqabi malam ahlus sunna ce malam baka jadda take larabci ba baka ce to an yi ba inda kuka ci ba ustaz ani magana kudi ake soyayya irin wannan ka kawo ko 10,000 ne kawai a daura mana aure ba matsala akwai wani da aka yi masa wallahi saboda sharri ita taranta ita ta bashi kudin ma ashe kawai so take ta koma gidan mijinta ita ta bashi ma kudin ta bashi 20,000 tace a ba ni da kai aidi daya ne ga 20,000 kaje kai babana sadaki ka wannan akwai imani wannan sai zamanin sahabbai yake samu irin aka daura aure tun kafin da tare kawai tace masa ai zo tana neman sa ashe dai abinda ake tayi ustaz ya samu sadi da ita so abinda take so kenan shikenan kawai ta juya tace ashe haka kace ustaz ashe ba kai da mutunci ashe sunnan ma kai ashe kai ma dan kaulin bila amalin ne ashe an gaya mun ayye Allah ya isa bani da na aure ka kabata mun lokaci kaza kaza ni zaki wa eh to da sake ki alhamdulillah to saboda haka kun ji yadda auren kisan wuta yake saboda ni kullun a cikin case din nake na san shi iri iri na tashi ba ku labarin zai mun wani ina ba ku labarin wanda aka yaudara da sunan kashe wuta ba su sani ba to anan ta dau alhakinka ustaz amma in ta koma gidan mijinta yayi saboda kai baka san me aka shirya ba mijinta bai san me aka shirya ba su suka shirya ita ta ba abin aranta ta shigo amma ba da niyyar ta zauna ba yasa duk sanda bazaura tace tana son ka duba kaga tsakaninta da mijinta me ya faru kakkai gaggawa ustaz so da an san kai ne ba rigima in ta samu wani dan duniya sai ce ba zai saki ba a tafi kotu sai an masa kul'i akwai wanda ya gano hakan yace shi kuma ya ki ya saki ya gano ashe gada zare akai ma aka rubuta shi akai taitai masa wulakanci ya ki sakin ta yace a tafi kotu aka je yace ta bashi kul'i miliyan 1 ita biya shi miliyan 1 tunda so take sake ta shi baya so ya sake matarsa a sakamakon dan kaya da muka fara tarawa na marayu ran asabar muke so za a tara marayun nan a raba musu dan kayan da aka samu kamar da kaga jiya mun samu masara buhu 50 da wasu kudade yau ma gashi Alhaji Baffa Turaki ya aika mana da 200,000 akwai 5,000 da jallabiya guda daya da jamfa da wando guda hudu daga wata baiwar Allah ita ma akwai 200 daga wani bawan Allah shi ma akwai wani mai 200 akwai mai 1,000 da sauransu to ran asabar muke so zamu tara marayun nan kun san muna da marayu sama da 1,000 da muka yi musu rijista karkashin wannan kuma duk shekara mun saba duk da skatin su da komai muna ba su kayan abinci to da haka muke so ran asabar za a tara marayun nan a ba su gudunmuwa muke so kowa ya kawo gudunmuwa komai kankantanta dan ya shiga cikin tarihi da haka gobe kowa zan duran ga nawa ya saka daga naira 5 ne zuwa miliyan 1 to ga wani ya aika da miliyan 1 kuma akwai Alhaji Bala Tinka ya ce ga miliyan 1 Allah saka da alheri akwai Hajiya Umma Addan Babawo wadda take kawo abin bude baki a tsohon ofishin da'awa tunda aka fara azumi Allah ya saka mata da alheri akwai kudi 1,000 daga wani dan uwa ai masa addu'a Allah ya bashi lafiya kuma ya ji kan mahaifansa akwai marasa lafiya a asibiti muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu na alheri duk wanda suka bada gudunma wannan daban-daban ta kaya ta kuɗi ta littattafai ta ilimi wasu ma jiya littafi 1,000 suka kawo ko suka ce a koyawa marayu karatu da shi to duk abin da ka kawo wa ma tunfiqu min shay'in ya'lamuhullah duk abin da kuka ciyar komai kankantarsa Allah ya sani saboda haka muna fatan Allah ya saka wa kowa da alheri. Don haka daga nan zuwa Asabar muna so, tunda mun san halin da ake ciki wannan shekarar, amma duk da haka dai abinda muke din nan wa illam yusibu hawa bilum, in ba za a samu mamako ba to ko yayyafi ai musu, saboda haka kowa ya fito da tasa gudunmawa gobe zuwa jibi zuwa gata ran Asabar da safe za mu tara su anan mu raba musu abinda ya sawwaka mu, kuma ba su hakuri akan abinda bai samu ba. Don haka kowa ya kokari don Allah wanda ya san zai iya komai kankanta a gidanku ne, matarka ce, babarka ce, yarka ce, duk a kawo. Tun da yanzu kun ga ba ma zance ake zuwa ba da azumi, sai ku kawo mana kudin zancen duk a zo a saka asusun marayu. Wanda kuma ya san akwai wasu kungiyoyi ko su jama'a da suke taimakawa da kayan abinci ko sutura da sauran kayan bukatu, don Allah ya sanar musu a kawo gudunmawa don mu taimaka marayun nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya alƙawarin aljanna da makotaka da shi ga wanda ya dauki kafala ta maraya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alheri, Allah ya biya dukkan bukatu na alheri, Allah ya amsa mana ayyukan da muke yi, inda muke kuskure Allah ya yafe mana, inda muke daidai Allah ya sa mana albarka ya karba, ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki, wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu. Allah ya mana rayuwar mu albarka, ya wa ƙasar mu albarka, ya taimaki shi wa gabanin ya dora su akan tafarki madaidaici, ya mana jagoranci zuwa ga gina ƙasa mai albarka, mai mutunci, mai daraja, wacce za mu zo mai daraja a idan duniya. Allah ba mu iko mu bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da abokin tarayya ba. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.